أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى لساك هذا معوني يمتي لتنين شاءك قوات رمضان شكرة تدبو داد دليهدو دتلاتين دهدو بان هجر المنزو صلى الله عليه وسلم وان دي 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 دا عشرين دبيو قوات من بقوي شكرة تدبو بيدو قوم شاءك شيء قبل كراتم وكمنا تفسير القرآن ميقلمة ومتاشيو آية دمانا يأنبتا ويقيرانتا واتو قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى أولنا الآية بقنا أكن سكي يتي سكي صوبيو أكي ينسى ما نأتي أكي سيكوما أي نبيو wannan shine abin da malamai suke fahimta daga lafazin marratan. Din da aka ce marra ana nufin abin da ake yin sa karo daya a sake yin wani karo din. Wannan yana cikin abubuwan da malamai suka kalla har aka yi sabanin da zan zo ambata mana dangane da wanda yayi saki fiye da daya ko biyu har ya kai uku ko sama a lafazi daya. To Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shi saki wanda za a yi kome bayansa guda biyu ne, ai saki ɗaya bayan nan wata marar daban sai a ƙara ɗaya, ba wai ana nufin lokaci guda a yi guda biyu ba kamar yadda ake faɗi yau ba. Wannan ayat tana nuna mutum ya yi guda biyu a lokaci ɗaya ba ne, gaba ɗaya saki ana yin sa ne marar ɗaya sai a sake wata marar daban. Kunga akwai bambanci ko tsakanin marra da kuma adadi. In aka ce guda kaza ne, misali a ce saki guda uku ake yi sai a rabu kwata-kwata, to nan ayar ba wannan take magana ba. Ko a ce saki guda biyu ake yi sannan ai kome, ba magana ne ta lafazin ko adadi ba, magana ne ta marra, marratul wuqu'i, aukuwar saki. To ana ɗaya ne shine marra ɗaya, sai a ƙara biyu sai zama marra na biyu. Wannan shine sunna, ma'ana ba a aukar da saki fiye da ɗaya a lokaci guda. mun fahimci abin saboda in ana zancen marra ana zancen lokaci ne yanzu mutun zai saki matarsa to kare wuce daya sai wani lokacin kuma wani karan wata marrar daban shi ma in wani abu ya auku sai a ce an yi saki to in aka kai wannan to akwai damar ayi kome haka nan lokacin da aka yi daya akwai damar ayi kome amma bayan wannan to me zai biyo baya sai Allah ya ce fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan in har aka kai wannan saki ya kai guda biyu to abin da zai biyo baya ɗayan abubuwa biyu ne ko dai mutum ya yi hakuri ya rike matan nan bisa yadda aka saba bisa al'ada bisa tsarin kuma shari'a aw tasrihun ko kuma ya rabu da ita shine mufaraqa kamar yadda ayar suratu talaq ta fassara wannan فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف kaga wannan fassara ce ga wannan da haka ma'anar tasrih shine mufaraqa ma'ana ko dai ku rike su da abinda aka sani a al'ada a shar'ance kuma ko kuma ku rubu da su su kama gaban su shi kuma wannan din ya zama shi ma bi ihsanin da kyautatawa zamu zo mu ji maganganun da malamai suka fahimto anan sai Allah madauki ce wala yahillu lakum bi halatta bagare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an daga cikin abin da kuka basu din nan ku karbi wani abu ana nufin daga cikin sadakin da kuka basu dukiyar da kuka basu dan sadaki su mata to Allah ya haramta akan ku ku karbi wani abu na dukiyar nan ku ce sai ta biya ku wani abu sannan ku sake ta saboda tsabar ƙarin zalunci bayan da masakin shi kansa kafin da ita kasa ta cikin wani yanayi to sannan kuma a ce za a karbi wani kudi da gare ta sai ce illa an ya khafa sai dai idan suna tsoran Allah yuqima hududallah cewa ba za su bi dokokin Allah ba ba za su bi tsarin Allah ba hudud lafazin hudud yana zuwa a Qur'ani da Sunna da ma'anoni da yawa zamu zo mu magana akan sa insha Allah a ƙarshen wannan idan suna tsoran ba za su bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ba to sai ki cewa fa in khiftum in kun ji tsoran Allah yuqima hududallah nan za ku ga wani abu an yi magana kamar ana magana da ghaiba su mutanen masu auren su biyu ake magana da su ba da su ake magana ba kai yawa illa an ya khafa sai idan su can su biyu miji da mata to can kuma sai aka juyo aka komo khitabi mana iltifat ko tahawulun min al-ghaibati ila al-khitab kamar suke cewa dan ana magana da mu ake ba mu labarin su wadancan mutum biyu ma'aura in sun ji tsoran ba za su ji bidokokin Allah ba to gashi mana shine istithna'in da akai sai idan sun ji tsoran ba za su bidokokin Allah ba sai aka ce fa in khiftum in ku kun ji tsoro to nan ana maganar mu suwa kowa ake magana da shi koko auliya'ul umur koko wa iyali gaba daya duk wannan malamai sun bada wata wannan fasarwar suka bada wacce suka bada wannan cewa fa in khiftum in kun ji tsoran Allah yuqima cewa su ma'auratan nan guda biyu ba za su tsaida hududallahi dokokin Allah su kula su bi tsarin Allah ba ma'ana mijin ba zai baiwa matar haƙƙi ba matar ba za ta baiwa mijinta haƙƙi ba kuna tsoran in an ce su yi kome ma ba za su zauna lafiya ba to shine sai ke cewa fala junaha alaihima to ba laifi akan su fi maftadat bihi cikin abin da ta nemi fansar kanta da shi ma'ana za ta iya yin me kuli idan har kuna ganin komen ma ba zai yiwu ba shi kuma mijin bai so ya mai da ita ba bai so ai saki ba to in kuma an tabbatar da cewa ba za a zauna lafiya ba ba za a bi dokokin Ubangiji ba to ita tana da damar ta fanshi kanta sai ai khul'i shi ai mukhala'a ta bada wani abu na dukiya ta ce to shikenan shi kuma ya sallame ta duk zamu zo mu magana akan wannan to sai ki cewa fala junaha alaihima fi maftadat bih sai ce tilka hududullah fala ta'taduha waɗannan iyakokin Allah ne ومن يتعد حدود الله duk kuma wanda yake ta ya tsallake ya ketare iyakokin Allah subhanahu wataala wato maharimin Allah fa ulaika humu zalimun to wadannan sune azzalimai ma'ana duk wanda bai bi waɗannan tsare-tsaren ba ya zama azzalimi inji Allah subhanahu wa ta'ala. To mu karanta abin da malamin ya gaya mana kafin mu zo kan wasu daga cikin lafuzan da za mu sharhin su insha Allah. Na farko yana cewa kana talaqu fil jahiliyyati wastamarra awwal al islam, a zamanin jahiliya haka nan a farkon musulunci. Yutalliqu ar-rajulu zawjatahu bila nihaya, abinda suka saba yi shine mutum zai iya sakin matarsa ba tare da iyaka ba, yace ya sake ta saki dubu, saki miliyan, saki abinda ya ga dama, duk abinda bakin sa ya buda sai ya fada. Fa kana idza arada mudarrataha talaqaha, abinda suka saba dama na ga mana shi mun karanta a baya jiya cewa idan mutum yana so ya cutar da matarsa sai ya sake ta. Fa idza sharafat inqida iddatiha, idan ta kusa shine sharafat, yawa idan ta kusa shine qarubat inqida iddatiha wato yankewar karewar iddata ya kusa. Raja'aha, sai dawo da ita kuma yana ganin daga ta gama idda to shikenan ai ta fita daga hannunsa, sai an sake aure yana so ya dawo da ita, ko kuma in baya so ta tafi wani ya aura. To dan gudun wannan tunda so yake cutar da ita, tana dab da za ta gama idda sai ce ya dawo da ita tunda bata kofce masa ba, sannan kuma ba za a dade ba sai ya sake cewa ya sake ta, kaga sai ya sake tsawaita mata ta sake wani sabon zaman. Wani zai yi yau maimakon ya dawo da ita yau washe gari sai ya sake sakinta, kaga sai ta sake sabon lissafi tun daga farko. Da ta yi in mai haila ce ta yi tsarki uku, tana dab da za ta gama tsarki na uku ko haila uku nan, dab da gama sai ce ya dawo da ita. Kaga an yi waje a dauki wajen wata nawa, wajen uku ko biyu da wani abu, to yana dawo da ita sai washe gari sai ya sake sakinta, kaga meye sai a sake sabon lale. Wancan lissafi na jiya dama an kare shi tunda ta dawo, kaga wannan cuta ce. Yau to haka suke yi a jahiliya. To shine sai yake cewa thumma talaqa hasan ne sake ta, wa sana'a biha mithla zalika abadan, kuma haka zai cigaba da yi da ita, ya dawo da ita ya sake ta, ya dawo da ita ya sake ta. Fa yahsulu alaiha min ad-darari ma Allahu bihi alim, sai zama cuta iri ta haukanta ta samu gare ta, wanda Allah ne kawai ya san irin girmanta da tsananinta da walhalin kuma da za ta sha akan irin wannan abu da za a yi mata. To da wannan hali ya kai haka, fa akhbara ta'ala, sai Allah madauki ya yi mana hukunci, shi yasa da mai kira abun hudud, sai yanke mana hukunci sai ya ce at-talaqu marratani, saki karo biyu ake yin sa. Yau karo biyu ake yin sa, ai allazi tahsulu bihi ar-raj'atu, sakin da kome zai iya yiwuwa a cikin sa, ma'ana bayan an yi shi to marratani, sau biyu ne kawai. Liyatamakkana az-zawju in lam yurid al-mudarrata, domin mijin ya samu damar in dai ba so yake cutar da ita ba, ya samu damar me minirtija'iha, ya samu damar dawo da ita. Wa yuraji'a ra'yahu, ya koma ya sake duban ra'ayinsa, fi hadhihi al-mudda, a wannan zamani na idda din ya sake lura ya tintintini ya dubi ya kai ya kawo ya sake shawara. Wa amma ma fawqaha, amma duk abin da ya wuce marratain ya zama uku, sai ce falaysa mahallan lidhalika, to ba wurin da za a yi zancen kome bane, magana kome ta kufce in abu ya kai guda uku. Da fata mun gane. To tambayar dama wadda takan sa malamai in sun zo wannan maganar a tattauna mai tsawo ita ce, me ake nufi da in ya wuce uku? Magana ce doguwa da malamai suka yi, na ce dama za mu yi magana a kai, amma ba nufi na mu kawo maganar a feɗe ta ba da kowane kauli da dalilansa. Akwai maganganu wajen guda hudu akan wannan matsala, idan mutum ya yi saki uku a lafazi guda ko sama da uku a lafazi ɗaya. Misali ya ce wa matarsa, ke sakakkiya ce, sai nana ta, ko ya ce ya sake ta, ya ce ya sake ta, ya ce ya sake ta, sau uku a jere lokaci guda. Shin wannan lafazi yana nufin uku a lokaci guda ko kuwa fadin ya sake ta ya maimaita ya sake ta ya maimaita ya sake ta ta'kidi ne na farko karfafawar na farko ne sannan kuma idan hakikatan ukun yake nufi a lokaci guda me hukuncin wannan a shar'ance ya halatta ko bai halatta ba sannan in bai halatta ba in an yi shi din ya auku ko bai auku ba wannan duk majali ne da malamai suka kutsa akai ta dogon zance ta tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau dinnan magana bata yanke ba don haka ba magana ce da a tattaunawa ko darasi irin wannan za a warware ta ba yau sai dai wanda ke sha'awar mas'alar ya karanta ta to ya koma manyan littafai littafai da aka rubuta ƙanana da matsakaita duk akan wannan mas'ala ne shin idan mutum yace ya saki matarsa karo daya a lokaci guda yace saki uku wanda mafi yawan mutane suna yawan irin wannan abu shikenan za a dauke shi saki uku ko ba za a dauke shi ba da yawa daga cikin magabata daga cikin sahabbai haka nan daga cikin al'a'immatul arba'a dukkaninsu Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal a riwaya da kuma daga cikin sahabbai da tabi'ai da manya-manyan malamai ka ce jumhurin malamai dai mafi yawan malaman musulunci ra'ayinsu shine in yace ya sake ta saki uku to ukun nan wasu suka ce ya aikata haram amma kuma an zartar da shi saki ukun ya uku wasu suka ce ya haramta wannan gwancin kaulin jumhur din kenan abinda suka faɗa kenan ukun yayi wasu suka ce kuma ya aikata haram sakin kuma da yayi ya auku amma ɗaya za a dawo masa da shi mana ɗaya za a kirga ba za a ce uku ba wannan shi ma akwai wasu daga cikin sahabbai da suka faɗi wannan sannan an samu wasu malaman daga bayansu su ma a cikin tabi'ai wasu kuma daga cikin manyan malamai ina cikin ra'ayoyin da aka wato tattauna mai tsanani musamman akan ra'ayoyin Ibn Taymiyyah har aka wasu suka zazzage shi akai wasu ma suka kafirta shi akai akan ya faɗi wannan ra'ayi Ibn Taymiyyah ra'ayinsa ne cewa mutum in ya saki matarsa saki uku to ɗaya za a ɗauke shi su Ibn Hazm ma ko suka ce babu ma gaba ɗaya ma duk bid'aye gaba ɗaya ma babu komai duka to wannan tattaunawar tana da zurfi tana da faɗi amma shi yasa ni abinda na so ba wai tsawa za mu muji wannan abu ba dan ba wani abu zan kawo muku sabo ba daga cikin abin da yana nan a rubuce a cikin littafin malami illa na fi kallon abin ta bangaren sa na da'awa yadda mutane ya kamata su yi mu'amala da wannan matsalar a zamanin yanzu tunda matsala ce da aka yi sabani na farko akwai waɗanda suka kutsa cikin wannan matsalar suka sami irin waɗanda suka faɗi ra'ayin da ya saba musu su bi su da zagi ko cin mutunci har ma kaiwa ga kafirtawa kamar yadda aka yi wa Ibn Taymiyyah din wani ya ce ya ma kafirta akwai irin su Ahmad bin Hajar al-Haytami irin su Subki irin zagin da suka yi Ibn Taymiyyah akan wannan matsalar yana da yawa kaca-kaca tare da cewa ba shi kadai ne ya fara wannan ra'ayi ba a cikin sahabbai akwai masu wannan ra'ayi akwai cikin tabi'ai akwai malamai manya ma kafin sa duk akwai to amma kasancewar wata hanya ce da duk wanda suka saba wa Ibn Taymiyyah a bangaren aqida to sai su yi amfani da wannan damar sai su sa baki su ci masa mutunci wannan kuma ba adalci bane yawa ba maganar mu akan nan kare ra'ayinsa bane da yawa daga cikin malamai har a zamanin yanzu su Bin Baz Uthaymeen ra'ayinsu kenan su ma wannan magana ta Ibn Taymiyyah wasu malaman kuma hatta a cikin hay'at kibarul ulama na misali mamlakar arabiyya saudiya da yawa daga cikin su kuma basu da wannan ra'ayin ba suna kan ra'ayin jumhurin malamai cewa in mutum ya saki matarsa saki uku lafazi ɗaya yayi uku kuma za a lissafa masa don haka kun ga ashe kenan ba matsala ce da za a ja daga wanda ya dauki wannan a kafirta shi ko a ce dan bid'a bane ba wannan bace kuma ni da ma abin nake so in mana tambihi akai kenan kar a dauki abun ta wannan gefen mas'alar fiqhu ba a kafirta mutum akai ba a kuma bid'antar da mutum a kanta don ya wannan ya dau wannan ra'ayi wancan ya dau wannan ra'ayi kullum abinda ake so a girmama dalili a girmama me dalili me dalili qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mas'alar dogon zancen da ke cikin ta babu wanda ba shi da dalili a cikin bangarorin guda biyu kowanne wannan ya kawo dalilinsa wannan ya kawo dalilinsa wannan ya bada amsa akan dalilin wannan wannan ya bada amsa akan dalilin wannan har saboda zafin da wasu malaman suke akan irin su ra'ayoyin su Ibn Taymiyyah wani malamin mu ya rubuta wani littafi ya sa masa suna tasmiyatul muftin bi anna at-talaq ath-thalath bi lafdhin wahidin talqatun wahidatu tasmiyatul muftin ambatan wadanda suka bada fatawa da cewa saki uku a lafazi daya to saki daya ake daukar sa ya zauna tun daga zamanin sahabbai ya dauko wadanda suka bada fatawa akan wannan mas'alar kafin Ibn Taymiyyah da kuma bayan Ibn Taymiyyah duk ya rubuta su littafi guda yayi akan wannan akan sunayen wadanda suka bada wannan fatawa don haka ga shikenan akwai bukatar a rika yin adalci yawa sai kaga misali yanzu a Shi'a za ka suna sa baki su ma suna taba Ibn Taymiyyah ya saba wa sauran musulmi akan tare da cewa wannan shine ra'ayinsu su ma ba su yadda da lafazi uku saki uku a lafazi ɗaya ba dan me saboda ai Umar ne ya zartar da shi mun gane wannan yawa to amma in aka zo gun zagin Ibn Taymiyyah sai su sa baki in kuma aka zo gun zagin Umar sai su yi amfani da wancan tun haka babban abin da ya kamata mutum ya koyi adalci kar ya zama cewa su kanka ga mutum a mas'alar fiqhu ka gina ta ne akan wasu abubuwa da kuma aka saba ta bangaren aqida shi yasa yana da kyau da Allah malamai da kullum suke magana ake jin su a kafofi da dama suna samun mabiyansu waɗanda ba karatu suka yi ba sukan faɗi maganganu na su kan waɗanda ba sa tare da su a ra'ayinsu saboda sabanin aqida daga sun kama dan wani abu sai a ta cewa masu kaza masu kaza masu kaza saboda su kuma jahilai ba karatu suke ba kamar wanda zai zo ya ta cewa waɗanda suke zagin waliyai waɗanda suke cikin cin mutuncin waliyai sai ka zo ka duba kuma su waye masu cin mutuncin waliyai waliyan nan aqidar ahlus sunna wal jamaa wajibi mutun ya yadda lafazin da Allah madauke fada qur'ani lalle akwai waliyai babu mutumin da zai zama ahlus sunna mai kirki kuma ya zama bai yadda da waliyan Allah ba Allah ya faɗa mana yana da waliyai dole mu yadda kuma ga siffofin su maganar ita ce su waye su ba sunan su aka faɗa ba siffofi ne haka idan mutum ya yadda da Allah madaukaki ya ce yana da waliyai salihai kaza da kaza wajibi kowa yadda Allah madauki ya faɗa don haka a rika amfani da jahilcin marasa karatu ana suka misali ahlus sunna da cewa ba sa san waliyai masu kaza masu kaza da Allah malamai su daina irin wannan saboda sun sami magoya bayan su ba karatu suke ba in karatu za a ba wannan abin ne a ciki ba kullun dai a rika yin adalci mu babban abin da aka karantar da mu shine adalci duk wanda gaskiya take tare da shi to ka zama kana tare da shi ina gaskiya kuma take tana qur'ani tana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana ce ta bangaranci wannan nabin wannan wannan nabin wannan wannan nabin wannan ba wannan duk in mutun ya bi wannan to zai halaka kuma ba magana ce ta tara jama'a da tara mugoya baya ba mugoya baya na sun funa kaiwa duk ba wannan bace yau babban abu shine ka sa mutane akan hanyar da Allah madaukaki ya yarda da ita kuma za a tambaye ka ran tashin alkiyama abinda ka dora mutane akai daidai ka dora su ko ku san ranka ko so kake kai ka harzuka mutane su kiyamatu wasu mutane saboda kai baka tare da su a fahimtarka wannan ba adalci a ciki Allah madauki ya ba mu adalci to wannan matsalar zan kyale ta anan ba ila gefe guda da tambihin da bai kare ba shine a wannan zamanin yanzu da muke ciki yaya kamata mu mu'amala da wannan matsalar tunda matsalar ce ta sabani na malami kuma babban sabani daliban ilimi waɗanda muqallidai ne ba wai su ma mujtahidai bane me ya kamata su yi a irin wannan abinda nakan bada shawara sau da yawa ga ƴan uwa masu da'awa a irin wannan matsaloli da suka shafi saki yana da kyau mu fahimci cewa matsalar saki ba a dora ta akan fatawa fatawa daban harkar saki daban harkar saki a kai ta gun alƙali alƙali irin fatawar da ake a inda ake a bar shi hukuncin da yake wannan zai fi ba mu zaman lafiya maimakon wannan ya bada fatawar misali in muka bude kofar mutum na dauki ra'ayin da na gamsu da shi cewa misali idan mutum yayi wannan lafazin saki uku a lafazi daya za a mai da shi daya idan wani yazo ya nemi fatawa a wuri na sai ni sai ai misali yazo ya ce min ya saki matarsa saki uku lafazi guda sai in ce masa a'a ai yazo a sunna gashi kaza da kaza ai guda ɗaya kawai za a dauka sai je mai da matarsa sai su ci gaba da zama la'alla matan nan ita bata yadda da wannan fatawar ba la'alla iyayenta ba su yadda da wannan fatawar ba kun fahimci wannan wannan zai haifar da rikici wannan ya bada fatawa akan wannan wannan ya bada fatawa akan don haka shi yasa za ku ga hatta inda nake fadar yanzu kun ga malam bin baz da nake ba mu labari da su Sheikh Al-Uthaymeen in kai musu fatawa wannan za su baka cewa saki uku a lafazi ɗaya menene saki ɗaya ne ita ce fatawarsu amma in aka je kotu alƙalai a kotu ba shi suke yi na mazhaba suke yi saboda ita tsarin doka abinda aka yi abin nan codifying ɗinsa aka tsara shi a matsayin wannan shine tsarin abinda za a bi in ba shi aka canza ba to ba a canza shi haka kawai mun fahimci abin da haka har zuwa lokacin da za a samu karatu ya yawaita har a bi wata fatawa bisa dalilin da jama'a suka fahimce shi to fatawa shi yasa koda bin baz na tuna malami na Sheikh Salih Al-Suhaimi yana ban labari cewa a kowanne gari a Saudi Arabia Sheikh bin baz yana da mutanen da ya yadda da su a fatawar aure ba kowa ne zai magana akan fatawar aure lokacin da yake da rai in mace ta bugo masa ko wani mutum ya bugo daga gari kaza zai ce je gurin malam wani shi da ke da mijin sai ku je ku zauna sai ku gaya masa komai ga yadda aka gaya da aka saboda harkar saki ba in ana bada amsoshinta a fatawa to ana samun matsaloli da yawa ma'ana karka zauna a gidan rediyo ana yi maka tambayoyi akan saki kana amsawa a matsayin a ta saku ko a bata saku ba wannan ana samun kuskure sosai a mai da abun gun wanda zai zaunar da su alƙali musamman a kotu tunda akwai kotuna na alƙali yauwa a je a zauna a kira miji a kira mata ta faɗi abin da ya faɗa shi ma ya faɗi abin da ta ce kowa ya faɗi labari ta gefensa alƙali ya kalli wannan ya kalli idan wannan in za a buƙaci shaidu a kira shaidu alƙali ya hukunci harkar saki wannan ita ce zaman lafiya a cikinta da idona ina kallon wani shiri na fatawa na wani malami ne shi ma babba Suleiman ibn al-Munni daga cikin malamai ne shi ma na hay'atul kibarul ulama ake masa fatawa akan saki sai yake cewa a wannan a rubutawa darul ifta'i shi a wannan wurin baya da fatawa akan saki wannan ina zaune na gani yake fadar wannan amsa to kaga wannan babban malami ne a wata kasa kuma irin kasa ta ilimi da karatu da bin sunna zai fada maka wannan to ina ga misali iri na wanda bai zama komai ba ka zauna kana cewa ai eh ta saku eh bata saku ba yana da kyau mu daina wannan yau duk abin da zai iya kaiwa ga rikici to ai ihalarsa zuwa kotu in aka ce kotu ce alkali ne yayi abu to kowa anan ne gurin dama warware rikici kuma duk wanda bai yadda da wannan ba an bada kofar dama zai afil shi ma sai rubuta ya kai gaba sai aje ai tai har nan da aka gano gaskiya don haka abinda fatawa take tafiya a kansa a kowace kasa yana da kyau mu a harkar da'awa kar mu tsananta wannan gefen cewa sai an saba masa wannan shawara ce ina jin dai in an fahimce ta za ta yi mana magani kuma za ta yi amfani musamman wajen harkar da'awa maimakon a zo a yi ta sukan mutane wannan ai an saba fatawar manyan malamai kuma hakika shi kansa wancan kaulin nazartar da wato saki uku din akan mutum in yayi magana a kansa tana da ƙarfi akwai bahasin da su hay'atul kibarul ulama suka rubuta mai ƙarfi ne akan cewa wannan maganar fa ga yadda take suka kawo amsoshi akan istidlalin da wannan gefen su Ibn Taymiyyah suka yi in ka karanta zai kama hankalinka kuma yana da ƙarfi yau dan haka nan dai kamar da na faɗa ba tarjihi zan yi ni ma in faɗi nawa ba amma dai wanda abin yake bashi sha'awa sosai ya je ya karanta duka kafin ya zama yana da ra'ayi a ciki kuma a gefen dai abin da ya shafi da'awa to barin mutane akan fatawar da ake akai a kowanne wuri yafi sauki da a kawo yau wannan malami ba da fatawa kaza wancan kuma a wani wuri ya warware kaza zai ja mana rashin wato tsari a cikin yadda abubuwa suke gudana kuma har a samu la'alla rikici. In wani mutum zai kafirta Ibnu Taymiyya a irin wannan, to a zamanin irin namu, wannan fa a can baya ne fa, to a zamanin irin namu ai kaga wani sai a kai shi ma ga kisa ko makamancin wannan. To Allah ya sauke. To mu je. To shine sai yake cewa liyatamakkana zawju in lam yuridil mudarrata min irtijaiha wa yuraji'a ra'yuhu fi hadhihi almudda. Yace wa amma ma fawqaha fa laysa mahallan lidhalika. Yawa nan muke ko sai yace li anna man zada ala thintaini, domin duk wanda ya kari akan saki biyu, fa imma mutajarri'un ala almuharram, ko dai ya zama dama tsaurin zuciya yayi, shine tsaurin kai, rashin girmama doka, ka auka ka aikata haramu, shine mutajarri. Ya tsaurin ido, aw laysa lahu radbatun fi imsakiha, ko kuma ya zama ba shi da sha'awar dai ya zauna da matar su cigaba da zama tare, bal qasduhul madarra, kawai abin da yake so shine cutar da ita. Yace fali hadha amara Allah ta'ala az-zawja an yumsika zawjatahu, don haka Allah madaukaki ya umarci miji ya rike matarsa, bi ma'rufin, da abin da aka sani. Abin da aka sani ne me? Yace ai ishratin hasana, zamantakewa mai kyau, wa yajri majra amsalha, kuma ya zauna majra amsalihi, kai ya gudana yadda sauran mutane irinsa suke gudanar da rayuwarsu, ma'ana ya zauna da matarsa gurgurdan yadda al'ada ta hukunta mutum irinsa ga yadda yake zama a gidansa da matarsa. Mun gane ma azawjatihim, tare da matansu. Wa hadha huwa al-arjahu, yace wannan shine mafi rinjaye. Sannan yace kuma wa illa yusarrihuha wa yufariquha, ya rabu da ita. Mun dama an ce tasrihi shine a warware abu, abinda yake a kulle ka warware shi. Mace kafin ta je kitso me take yi? Tsifa ko? To shine ake nufi da tasrihi. Yau ana ce masa tasrihi, ba tasrihin min sadun ba, mai sinu, a warware kan gashi. Yau don haka kaga kenan, ashe sakin mace a rabu da ita shine ake nufi da mufaraka, kuma tasrihi. Yau to in mutum abinda yake so kenan abinda zai, to shi din in shi ma zai wannan, to ya zama yayin shi ne bi me? Bi ihsanin, da kyautatawa. Kunga wata hikima ta Allah subhanahu wataala. In za ka zauna da ita, ka zauna a yadda aka sani wajen kyautata zama. In kuma za ka rabu da ita, to rabuwar a rabu da alheri don Allah, babu zagi, ba cin mutunci, ba je gidan ubanki, ba irin wannan lafazi, a'a da kalma mai kyau. To baiwar Allah, tunda ni dai nayi kokari, nayi duk matukar abin da zan iya, mu daidaita mu zauna lafiya. Allah madaukaki kamar ya kaddara dai cewa zaman nan namu da ke ba zai iya ci gaba ba, don haka don Allah mu yi hakuri da juna. Ya kike gani? In ta ce eh din, ko makamancin wannan magana, shikenan ya ce to don Allah ai hakuri a je gida mu rabu, ko kuma ya ce ya sake ta, ya faɗi dai lafazi mai kyau, kuma ya kawo kyauta ya bata ta. Wani ya ce wai za a yi saki mace kuma hadda wata kyauta. Za mu zo kan wannan maganar cewa idan mutum ya saki matarsa, yana daga cikin abin da shari'a ta umarce shi da shi ya kyautata mata, ko da an rabu ya kyautata mata, yana daga cikin mata'i da za mu zo magana a kansa duk a cikin wannan wato sura da insha Allah ba sai mun yi azalƙabi ba. Yawwa, in za a rabu, a rabu a jin daɗi, ba da tsinuwa ba, ba da zagi ba. Wani bawan Allah da ya tashi irin wannan zai saki matarsa, sai da ya gina mata gida, gida irin wanda suke ciki da shi da ita, aka yi furniture da komai da duk abin da ake bukata a gida, sai da ya gama mata, sannan ya zo ya ce to baiwar Allah zaman mu dai ya ƙare ni da ke ya sake ta, amma saboda kyautatawa ga wannan gida, sai da ya kawo ta kofar gidan ya ce naki ne, ki zauna a ciki, kyauta har abada. Wannan kunga biyayya ce ga Qur'ani, biyayya ce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma sannan ya ƙara karantar da mu, ita fa zamantakewar auren nan ba matsala ce ta gaba, inda gaba ce dan me ka je gidansu ka dauko ta, ai ba magana gaba ba ce. Don haka in za a rabun, a rabu cikin alheri, cikin kyautatawa, cikin lafazi mai kyau, in takaddace ce a bada ita cikin lafazi mai kyau. To Allah madauki ya sa dai mu samu adalci, mu kuma yi hakuri mu rika danne zuciyarmu kuma. To shine sai yake cewa wa min al-ihsani, yana daga cikin kyautatawa, Allah ya khudha ala firaqihi laha shay'an min maliha, kada mutun ya karbo ne abu na dukiyarta akan ya rabu da ita din. Yace to shikenan, tunda dai kin matsu kina so mu rabu sai ki kawo kaza. Kaga nan shi din yana so su rabu, mun fahimci abin, ita kuma ba so take ba, amma sai yake so ya nuna bari ya tilasta mata ya sa su rabun, kuma sai ta biya wani abu, tunda har ya hargitsa ta ya bata mata rai har ta ji tana sha'awar a rubu, sai ce to sai ta biya. Da a kashin kanta ne bata son zama da shi, kamar da zamu zo mu ji zancen hulɗi akwai shi. Yawwa, to kada mutun ya ce zai karbi wani abu sai ce to shikenan zai sake ta, to amma a cikin sadakin da ya bata 50,000 to ta dawo masa da 30,000 ta rike 20, ko ya raba daidai ko ƙasa da haka ko sama da haka, wannan duk an hana tunda ya riga ya sadu da ita, ya tare da ita, ai ta cinye sadaki baki daya, don haka haramun ne ce zai nemi wani abu kuma daga sadakinta. Sai ce li'annahu zulmu, domin yin haka zalunci ne. Wa akhdhun lil mali fi ghairi muqabalatin bi shay'in, kuma sannan karbar dukiya ne ba tare da musanyen wani abu ba, ba tare da cewa akwai wani abu makofin hakan daga ɗaya gefen ba, zalunci kenan. Fali hadha qala, don haka sai Allah maɗauke shi, wala yahillu lakum, ku mazaje bai halatta ba gare ku, an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an, ku riki ku karbi shay'an wani abu, mimma ataytumuhunna, daga abinda kuka ba su na sadaki, illa an yakhafa Allah yuqima hududallah, sai fadin sun ji tsoran su ma'aura, ma'auratan guda biyu sun ji tsoran Allah yuqima hududallah, ba su iya tsaye da haddin Allah ba, haƙƙin Allah, wannan ya ba wannan haƙƙinsa, wannan ya ba wannan haƙƙinsa. Wa hiya al-mukhala'atu bil ma'ruf, sai ce to sai ayi mukhala'a bil ma'ruf, in an ji tsoran ba za iya ba to sai ayi mukhala'a din, to shikenan tunda dai haka ne ta bada fansa akanta, ta bada wani abu shi kuma ya rabu da ita bisa al'ada, bisa yadda shari'a ta sani. Wannan kuma yana kasancewa shi ne ya ƙara mana cewa fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bihi, to yadda za a yi wannan shi kuma ya yake, in mutum matarsa ta ga bata son zama da shi akan samu irin wannan, kuna zaune da mata kawai sai ka ji ka fita hankalinta, kaga miji an bashi damar idan mace ta fita hankalinsa ya ji baya son ta yayi me, ya sake ta, to ita kuma in ta gaji da kai saboda wani dalili kamar yadda ya kawo nan, yace bi an karihati zawjatu zawjaha, ya zama cewa ita matar bata son mijin nata ta gaji da shi, li khalqihi aw khuluqihi, ko saboda halittarsa ko kuma saboda halinsa, duk wannan sababi ne da zai iya sawa mace ta ce bata son miji, halitta ya zama ba shi da kyau bai mata ba, ko ya haɗu da wani hatsari da ta canza masa halitta, yanzu ta ji ba za ta iya ci gaba da zama da shi ba, tana da dama ba laifi ta yi ba, kar a ga laifinta a ce a ku gabe wa Allah nan mijin nan ya rufa mata asiri sun zauna tare don ya haɗu da musifa, kuma ta ce tana da haƙƙi ta ce gaskiya ba ta iya nutsuwa yanzu a ce wannan mutumin da Allah ya jarabe shi da irin wannan surar shi ne mijinta, ita ba ta iya haƙuri ba, tana da dama kar a ga laifinta. Yau in kuma ta yi haƙuri ta kyautata wa mijinta ta ci gaba da zama da shi a irin wannan larura ba matsala ba ne, amma za ka iya samun la'alla irin wannan abu ana samu, kaga wata matar sun hayayyafa da mutum an girma an saba da juna, ta tafi gun wani ma sai ta ji meye, bata kyauta wa kanta ba, sai ta zauna ta ci gaba da kula da mijinta ko da alaƙan ma ya kula ta ba zai iya ba saboda larura da ya shiga, amma idan ya zama yarinya ce ƙarama ƙila ba a daɗe da yin auren ba, mijin ya samu wata larura haka akwai kar a cuce ta a ce dole sai ta zauna da shi ta yi haƙuri, ina ba kwata kun fahimci wannan, wani lokacin irin wani abun sai ya faru gare ka ko a gidanka sai ka ga kana neman fatawa to yanzu ya za a yi, amma an gidan wani sai kai ta surutu dan me aka yi kaza dan me aka yi kaza. Yawwa, kullum duk abu ka sa kanka a adalci za ka ga cewa kar ka bari ka cuci wani, ne kar ka cuci wani, to wannan shine ko saboda halittarsa ko saboda halinsa, halinsa misali mashayin giya ne yana shan kwaya yana kaza yana kaza yana kaza barawo ne yana sata, ko kullum harkarsa shi baya kawo musu halal kullum haram, ko yana dan cultism ne ana cin naman mutum ana abubuwa ana tsafi kaga wannan hali ne shi kuma ba halitta ba sai ko hali ne to irin wannan sai ce a ba Allah ni fa bazan zauna da kai to tunda mace ba ta da damar ta saki kanta saki a hannun wa yake a hannun miji don haka me za ta yi sai ta ce to me kake so in baka na dukiya domin mu rabu shikenan sai ya karbo wani abu na dukiya sai kuma su rabu wannan shi ake ce mami khul'i yawa khul'i shine sabulewa a sabule abu a zare shi a cire shi yawa to shine abin da ke nufi sai ki cewa idan ta ki ko halittarsa ko halinsa au naqsidinihi ko saboda tawayar addininsa wato ba mai addini bane ta ga baya sallah baya sallah tana zaune da mutum ba zai je masallaci ba kullun yana kalle kallan banza kuma ba zai je masallaci ba baya sallah kwata kwata tashi kai sallah ba zai juya nan ba zai ji ba to wannan sai a nemi wani ta bashi wani abu ta rabu da shi ta je ta nemi mai addini dan kar a tashe su tare da irin wannan mutum Allah sauki wa khafat an la tuti Allah fihi kuma ta ji tsoron ba za ta yi da'a ga Allah ba dangane da wannan mijin kun san mace tana da rauni dangane da alakarta da miji da alakarta da Allah yadda ta tarbiyar mijinta yake haka take zama yawa tana da wannan raunin sau da yawa duk mata aqida su dai da mijinta haka ne me yasa za ku ga yarinya mai tunani mai kyau mai aqida mai kyau tana aurar wanda ba shi da aqida mai kyau ba ta sati guda za ga an sa ta a hanyar wancan sabuwar aqida ta mijinta shi yasa kullun ka kula da wa zaka ba aure yawa duk wanda yake da wata aqida wanda ba mai kyau ba in ka bashi auren yarka to ko za a haifo da a kawo muku jikanka ko kanin dan kanwarka ko dan yarka yana da gashi nan da wata aqida kuma a zo ku rasa yadda zaku yi da ita haka yana da kyau a rika tsaftacewa al'amura irin wannan ba laifi bane tunda dama a shar'ance an baka damar kai zaka zabuwa zaka aura mace ma an bata damar za ta aura kar a zo a ce a raba kan al'umma ne dan me za a ce ba za a auri mai aqida kaza ba a'a ko aqida ku dai in akwai hali mara kyau fa ai akwai damar ka ce ba za ka aura ba yau to ballantana akwai abubuwan da yake za su bata wa mutum addini addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a dauke shi ba daidai ba to ka kuwa ba zai zama a yadda da haka ba sai ce fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alaihi ma fi maftadat bi idan kuka ji tsoro cewa ba za su tsaye da haddin Allah ba su waɗannan ma'aura biyu to babu laifi a kansu su biyun fi maftadat bihi cikin abin da ita matar ta fanshi kanta da shi li'annahu iwadun domin wato iwad ne musanye ne li tahsili maqsudiha min al-furqa ta ba da kuɗi ne a madadin ta sami abin da take so na arabu ita take so arabu kaga ku akwai bukatar ta kawo iwad iwad shine musanye yawa iwad zaka karanta ba audun bane iwad yawa li'annahu iwadun li tahsili maqsudiha min al-furqa ba firqa ba zai minan mene min al-furqa furqa shine rabuwa firqa kuma kungiya sai wa fi hadha mashru'iyatul khul'i a wannan aya mun karanci cewa ashe ya halatta ayi khul'i mace ta nemi a mijinta ya rabu da ita akan abin da zata bashi na dukiya idza wajadat ko idza wujidat hadhihi alhikma in an samu irin wannan hikima din tilka Allah madushi yace waɗannan ai ma taqaddama min alahkami shar'iyya abubuwan nan da suka gabata na hukunce hukuncen shari'a to hududullahi sune iyakokin Allah lafazun hududullahi ya zo a qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anoni da yawa malamai suna ambatawa akwai ka'ida akwai inda zaka sami lafazin hududullah zai zo ba tare da bayanin umarni ko hani ba kaman fadin Allah madaki a cikin suratul nisa tilka hududullah wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannati ko bayan magana akan gado hudud ana din fara'idullah yawa abubuwan da Allah madaki yayyanka ya karkasa kaman yadda ya fada a cikin maganar gado akwai inda kuma abin zai zo a ce tilka hududullahi sai a biyo shi da hani ko umarni a ce fala ta'taduha to wannan in lafazi a qur'ani yazo da wannan to hududullah nan ana nufin maharimullahi abubuwan da Allah ya haramta yawa don haka tilka hududullahi in aka biyo shi da fala ta'taduha ko fala taqrabuha din ma'ana su daya ana nufin me hudud bi ma'ana maharim abubuwa ne iyakoki da Allah madauki ya sanya kar a ketara da fatan mun gane. Amma a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hudud suna zuwa da ma'anar uquba. Yawa kamar babu shafa'a fi haddin min hududillah. A haddi daga cikin haddin Allah subhanahu wata'ala nan ana nufin me? Uquba. A wata uquba duk haddin da yazo gun waliyul amri to babu shafa'a a cikin sa. Kun san hadisin Usama ibn Zaid da aka zo aka nemi dangane da matar da ta yi sata za a yanke hannunta, aka ce ai babu mai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana sai Usama. Mun san dai wannan hadisi. To ai lafazun hududi anan ana nufin me? Uquba. Yawa, sannan akwai haddi da malamai suke faɗa a ce hudud istilahi, misali ta'rifi, wannan kuma istilahin malamai ne, bai zo a lafazin Qur'ani ko sunna da irin wannan ma'anonin ba. Mun gane, misali za a ce ta'rifin kaza shine kaza, haddin kaza shine kaza, ana nufin ta'rifi. Kamar akwai malam Ibn Arafah daga cikin malaman Malikiya yana da littafi al-hudud, bangaren ta'rifat, ma'ana a ce abu kaza shine kaza. Mun san abin da ake cewa definition, yawa a larabci sunansa haddi. Mun gane, yawa, to wannan dai abin da za ka fahimta kenan. Sai ke cewa tilka hududullah ay ahkamuhu allati shara'aha lakum. Mun gani maharim da hukunce hukunce da Allah madaukaki ya shar'anta, wa amara bil wuqufi ma'aha, wanda kuma ya umarni cewa a tsaya tare da su, a tsaya inda suka tsaye da mutum. Haddin Allah aka ce nan ga iyakarsa, to in ka zo wurin wajibinka ka tsaya, kar ka ketare, in ka ketare ka yi laifi. To sai Allah sai kuma yake cewa wa man yata'adda hududallahi, duk wanda ya ketare iyakokin Allah, shari'ar Allah, ya tsallake ya saba mata, fa ulaika humuz zalimun, to wadannan azzalimai ne. Wannan ya shafi duk abin da aka faɗa fa a baya, ka'idojin nan, karkui kaza karkui kaza. Ashe duk wanda ya yi abu dan ya cuci matarsa, to ya azzalimi ne. Mun fahimci wannan, domin dai yana ciki karɓar dukiya akan a sake ta in ba ta wajihin hul'i ba, shi ma me? Zalunci ne. Na ka zaluncin yana da yawa, akwai shi ɓangaren matar, akwai shi ɓangaren mijin. Kada mace ta zalunci miji, kada miji shi ma ya zalunci mata, wajibi kowa a bashi haƙƙinsa. To shine sai yake cewa wa ayyu zulmin a'zamu mimman iqtahama alhalal, wanne zalunci ne ya kai, wato zaluncin wanda ya aukawa abin da yake halal ya tsallake shi, wata adda minhu, ya tsallake shi ya ketare shi ilal harami, zuwa haram. Ga halal an ce ga yadda za ka yi, sai ya kutsa, in iqtahama ma'ana ya kutsa, ya kutsa halal, ya shiga cikin halal din bai amfani da ita ba sai da yaje gun haram. Shine abin da yake nufi. Kaga ai shine ma'anar mujawazatul haddi, ketare haddi. Ga abin da aka ce ka tsaya sai ka tsallake shi ka wuce, to wannan shine zalunci ce. Falam yasahu ma ahallallah, abinda Allah ya halatta masa ma bai ishe shi ba. Sai ce wadh-dhulmu thalathatu aqsamin, shi zalunci nau'i uku ne. Dhulmul abdi fi ma bainahu wa bainallah, na ɗaya shine bawa ya zalunci kansa tsakaninsa da ubangijinsa. wa dhulmul abdi al-akbar alladhi huwa shirk, sannan zaluncin bawa babban zalunci shine shirka. Wa dhulmul abdi fi ma bainahu wa bainal khalqi, da kuma zaluncin da bawa zai tsakaninsa da mutane. Mun haddace wannan nau'i uku, a ko ina malamai suna faɗin wannan, ka haddace su. Zalunci nau'i uku ne: dan adam ya zalunci kansa tsakaninsa da ubangiji, dan adam ya yi shirka shi ma zalunci ne, dan adam ya zalunci dan uwansa dan adam ko wata halitta. Yawa, to sai ke cewa fashirku la yaghfiruhu Allah illa bitawbati, ita shirka Allah baya gafarta ta sai da tuba. In an mutu ana yinta, to Allah baya gafartawa, wuta ce kawai za a shiga, ba wani sakamako banda wuta, ko mizani ba za a sa da za a yi wa mutum lissafin aikinsa ba, wuta za shi. In dai har mutum ya mutu yana shirka, Allah kiyaye. Amma idan an tuba, to ko shekara ɗari aka yi ana laifin shirka, in mutum ya tuba tsakaninsa da Ubangiji kafin ya mutu, kuma lokacin ba lokacin da ya kai gargara ba, to Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi tubansa, ya karɓi musuluncinsa, saboda rahama irin ta Allah. Ku duba ku ga rahama. Da mutum zai shekara 100 a duniya, ya yi shekara 99 yana shirka, ya bauta wa gumaka, ya bauta wa wannan, ya bauta wa wannan, sai a ƙarshe ko ma shekara 99 da wata 11 da kwana 29, idan mutum tsakaninsa da Ubangiji ba tare da wani, wato wani abu ba, ba mutuwa ce ya gagata ta zo, an zo gargara yana dab da ya mutu sai ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila irin yadda fir'auna ya ba yayi tsakaninsa da Allah ya tuba yace shi ko abin da ya rayu a kansa din nan na shekara 99 da wani abu kusan dai chip 100 ya shekara 100 yana abu kaza ya tuba wa Allah ya Allah ka gafarta mini wannan shirka da nayi na bautawa kaza wannan abu ba daidai bane la'alla ma ya bar wasiya cewa ai a daina irin wannan aikin in malami ne shi ya rubuta cewa abu kaza da na koya muku ba daidai bane ku koma kan kaza kaga wannan tuba ne Allah kuma zai karbi tuban sa haka shi yasa kullum ake son ka bar wa mutum kofar damar ya tuba yawa duk girman laifin mutum zai tuba Allah ya karba amma in ya mutu akai wannan nan ne zance yake tasowa sai a duba in shirka ne to ba zancen tuba in ko bai kai shirka ba to sai an je ga Allah kuma ran tashin alkiyama sai liman ya sha'u Allah ya sare mana tuba sai ne yake cewa huququl ibadi la yatruku Allahu minha shay'an to ku ji wannan abu haƙoƙin bayi duk haƙƙin da yake na dan adam ne akan wani dan adam to Allah baya barin sa Allah baya yafe haƙƙin wani dan adam akan wani dan adam in kaji Allah ya yafe ma zunubai to naka ne tsakaninka da shi amma ka ci dukiyar wani to tana nan ana binka yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mana duk wanda yayi aikin haji hajjin sa ya zama kubutacce ba komai to zai dawo kamar yadda uwarsa ta haife shi ma'ana yadda aka haife shi ba zunubi in dai kai aikin haji karbabbe to haka zaka dawo ba zunubi to wani sai ya tambaya ya je haji ya dawo amma kafin ya tafi dama da bashin mutane aka yanzu idan ya dawo daga haji haƙoƙin can bashin can la'alla yayi niyyar ba zai biya ba ya zalunce shi ya cinye shi ma an yafe malamai suka ce a abadan shi banda wannan yana nan ana binka duk hajjinka ko haji 100 kai sai ka biya bashin mutane akanka Allah baya yafi haƙƙin mutane akanka mun fahimci abin yawa don haka shi yasa mutum ya sani in ya je lahira da haƙƙin mutane akansa da me ake bada ramukan irin wannan abubuwa da ayyukanka yawa aikin da kai mai kyau kaga nan ka sha wahala ka zo karatu kai tarawihi kai tahajjudi ka haddace alqur'ani ka kyautata ma iyaye ka bada sadaka amma kuma ka lodo haƙƙin mutane akanka ka daki wannan ka cuci wannan ka bagi wannan ka ci dukiyar wannan ka zagi wannan an yi gibar wancan laifukan nan duk sai su taru Allah subhanahu wataala ba zai ce ku wancan ya zalunce ku kuma gashi yau ya zo da sallah daidai azumi daidai kuma sai a ce kai shiga aljanna su kuma suna kallo Allah ba zai zalunce su haka ba yau sai a ce wancan da ya zalunce ku zo kai sai a kwakulo duk ayyukan da ya aikata sai a diba sai a basu ai taraba musu ai taraba musu sai abin nasa ya kare sai kuma a debo nasu zunuban sai a dora akan sa wannan kuma karin ukuba sai kuma a sashi a wuta hadisin muflisi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka mutum ya kiyaye cin haƙin mutane a kiyaye zalunci banda satar kudin mutane an baka amana ko ta gwamnati ce ko ta hanyar kwangila ko ta hanyar menene babu ba naka bane in ka ci ka sani Allah zai tambaye ka kada kaga abun wai da sauki ko haka aka saba ai yanzu in ba ai haka ba ma ai aikin ba zai yiwu ba Allah ba ruwansa da wannan ya san zaka iya hakuri da dan abin da ya baka shi yasa yace maka hakuri da wani abu ne da ba zaka iya hakurin ba ba za a dora maka hakurin ba duk abin da kaji Allah ya ce mu bar shi to ya san zamu iya bari da haka ai hakuri a jure talauci ai hakuri da abin da ake da shi amma in har ka saci kayan wani ko ka cuce shi a kasuwanci ko ka saci filin wani ka shigo da irin waɗannan abubuwa da ga sunan Allah madaukaki baya yafa waɗannan abubuwa Allah madaukaki ya yafe mana Allah ya taimake mu akan kuma mu gyara duk abin da yake na haƙin mutane mu mai da shi kafin ƙarshen rayuwar mu to sai yake cewa wadh-dhulmu alladhi bayna al-'abdi wa rabbihi fi ma duna shirk amma zaluncin da yake tsakanin bawa da ubangijinsa cikin abin da bai kai shirka ba yace tahta al-mashi'a wal-hikma to shi wannan yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya gafarta in Allah ya so kuma zai azabtar da shi hikimar sa ce kuma za ta sa wannan ta sa ina fata mun gane to sai mu tsaya anan zai mu tashi aya ta gaba insha Allah fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du abin da ya rage minti nawa mana biyu dai yau ba za mu karya maka ida ba minti biyu insha Allah daga cikin fa'idojin wannan aya hikmatullahi fi hasr at-talaqi hikimar Allah da ya takaita saki ya tsaya a uku. Kun ga da a jahiliya za a iya yin dubu, ko yace yayi sake ta saki dubu. Allah madauki ya tausaya wa mata, wannan ma wani tsari ne da Allah ya tausaya wa mata ya fidda su daga wani kangi. Aka tsaye da saki iya uku ne. Yawa in dai aka yi daya aka ce an yi kome, aka ƙara wani aka ce an yi kome, to in kuma aka ƙara wani ya kamata a dan huta a rabu da juna a je a auri wani. La Allah idan an ji wani ba dadi can bayan ya fi dadi, to duk zuciyar za ta sake dawo ta sake haduwa sai a sake dawowa, kuma sai a dauki darasin cewa ashe dama wani abu ne da ba a fahimta ba. Na biyu, fadin Allah maduki da yake cewa imsakun da wajen imsaki sai ce bi ma'ruf, a wajen abin nan kuma tasrihi sai ce me bi ihsan. Na faɗi wannan ko? Kun ga wannan shi ma akwai wata hikima wajen cewa ka zauna da ita kar wato kai kome ka dawo da mata bayan ka sake ta saki daya, ka zauna da ita zama mai kyau yadda aka sani a al'ada, sai aka tsaya anan cewa ka tsaya yadda aka saba, ko yadda aka saba da kyautatawa. Amma wancan na cewa ka rabu da ita, to kar a rabu da zage-zage, kar a rabu da cin mutunci, lalle a rabu da kyautatawa. Ashe kenan haramun ne shi ma mutum ya zo ya saki matarsa da zagi da cin mutunci, je ki yar wulakanci, tafi dama ni ba dan kaddara ba, me ya kawo ki gidana? Waɗannan duk kalmomi ne ba su da kyau. Hakanan ita ma matar kar ta riƙa gaya mijinta dama in ba kaddara ba ni, ai na fi ƙarfin ka, dama me ya kai iri na gidanka? Irin wannan duk kalmomi ne da bai halatta ita ma mace ta gaya mijinta ba, a rabu cikin daɗi da kalmomi masu kyau. Taharimu akhdhi az-zawji shay'an mimma ata zawjatahu, mun ji haramcin mutum ya karbi wani abu daga cikin abin da ya baiwa matarsa. Sannan kuma mun ji jawazu iftida'il mar'a nafsaha, ya halatta mace ta fanci kansa, a ta fanci kanta da ba da dukiya, shine maganar ayi hul'i, cewa wannan idan an ji tsoron haddin Allah ba za a bi shi ba, ba za a bi dokokin Allah ba. Mun ji kuma maganar muhimmancin aure, yadda har ake magana da iyali cewa fa in khiftu, malaman wasu malaman sun fahimci nan ana zancen family ne, cewa ku mutan gida wadan uwan waɗannan ma'auratan, in kun ji tsoron waɗannan ma'auratan ba za su bi dokokin Allah ba, to kaza da kaza da kaza. Kaga ashe muhimmancin aure ne yasa ba a barin ma'auratan biyu su kadai wajen mukhatabar, ana magana da al'umma ma baki ɗaya su shigo su ta yadda aure zai zauna lafiya. Ashe kenan akwai buƙatar a maida hankali wajen ilmantar da mutane dokokin aure da gaya musu yadda aure za a yi shi a zauna lafiya. Dole mu saurara anan. Muna fata Allah maɗauki ƙara mana ilimi mai amfani, ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai, ya karɓi ayyukanmu akan a wannan wata. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kwanciyar hankali. Allah ni'imta mu da abin da zai ni'imta mu na rahamarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.